Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 25-31-41 da kuma 60. A jamhuriyar Niger za a iya kama mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad FM da Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana za a iya kama mu a Alfa Radio dake Kumasi. Yayin da a duniyar gizo ta internet za a same mu a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan dare. Yau Asabar 11 ga watan Janairu shekarar 2020. Zahra Aminu Fage ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aikin mu. Daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa rundunar sojojin ruwan Najeriya ta ce ta samu ƙarin jiragen ruwan yaƙi 56 domin ci gaba da tunkarar ƙalubalen tsaro a ƙasar.
Matsaloli a gaban tekun Najeriya biyin da wasu kasashe a game da masu satan mutane a kan ruwa da kuma fashi da makamai da ake yi a kan teku. Wannan jiragen zai taimaka ma Najeriya ne.
Baya ga haka, Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar da shirin jawabai da kadattawa. Sannan muna tafe da labaran wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kasar Iran ta amsa cewa rundunar sojinta ta tafka abinda ta kira wani mummunan kuskure na harbo jirgin saman kasar Ukraine samfurin jet a farkon wannan satin daura da birnin Tehran, wanda ya sanadin mutuwar mutane wajen 176 da ke ciki. Shugaban Iran Hassan Rouhani ya fitar da wata takardar bayani wadda aka karanta a kafafen yaɗa labaran gwamnati, wadda ke zargin ƙasar Amurka da sa rundunar juyin juya halin Iran ta gaggauta ɗaukar wannan matakin cikin rashin natsuwa. Shugaban Rouhani ya ce a cikin wani yanayi na rudu, sanadiyar barazana da tursasawa da Iran ke fuskanta daga gwamnatin ƴan mamaya ta Amurka bayan shahadar General Qasem Soleimani, kuma saboda kokarin kare kai daga abinda aka dauka wani hari ne na sojojin Amurka, sojojin Jamhuriyar Musulunci ta Iran sun shirya 100%, amma kash sai aka yi ajizanci irin na dan adam, wanda ya kai ga kaddamar da harin kariya mai cike da kuskure, wanda ya kai ga wani babban bala'i har mutane wajen 176 suka mutu. A halin da ake ciki kuma, rundunar juyin halin kasar Iran ta amsa cewa ita ce cikin kuskure ta harbo jirgin saman kasar Ukraine samfurin jet a farkon wannan satin. Kwamandan askarawan sama na rundunar ya faɗa a wani jawabin da aka yada ta gidan talabijin a yau din nan Asabar, inda ya ce, "Ina mai amsa cewa ni ke da alhakin komai a wannan al'amarin, kuma zan amsa duk wani ko ku zan amince da duk wata shawarar da aka yanke." Ya ƙara da cewa ya suma ya mutu bayan da ya ji abin da ya faru da jirgin. Yan ƙasar Taiwan sun sake zaɓar shugabar ƙasar mai ci Tsai Ing-wen a yau ɗin nan Asabar, don ta ci gaba da turje ma daɗaɗɗiyar abokiyar gabar tsibirin na Taiwan, wato China. To amma bayan da ta ci zaben da ƙurƙu sama da 57%, Tsai ta yi alƙawarin duba hanyoyin fara tattaunawa da mafusatan jami'an gwamnatin China. Gwamnatin China dai na ɗaukar Taiwan a matsayin wani ɓangaren yankinta wanda dole ne daga ƙarshe a haɗa shi da China. To amma ko a wata ƙuri'ar jin ra'ayin 'yan Taiwan ta bara, akasarin 'yan Taiwan sun fi son zama 'yantattu a maimakon zama wani ɓangare na China. Cheng Li-ching, wata uwa 'yar shekaru 43 wadda ta fito daga yankin kewayen Taipei, ta yanke shawarar zaɓar shugabar yanzu Tsai Ing-wen saboda yadda ta turje ma China. Li-ching ta ce abinda ya kamata gwamnati ta yi shi ne kare demokaradiyyar Taiwan, kuma wannan shi ne ma ya fi muhimmanci game da komai. To karfa a sha'afa, ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Koriya ta Arewa ta ce ba za ta koma teburin tattaunawa kan nukiliya ba sai idan Amurka ta amince da bukatunta ba tare da gindaya wasu sharuɗa ba, abinda wani babban jami'in gwamnatin Koriya ta Arewar ya faɗa kenan a yau dinnan Asabar. Mun bata lokaci mai tsawo muna tattaunawa da Amurka, a cewar Kim Ye-gwan, wani mataimakin ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa, kamar yadda kamfanin dillancin labaran gwamnatin Koriya ta Arewar ya yada. To amma Kim, wanda babban jami'in diplomasiya ne, ya ce har yanzu akwai hulɗa mai kyau tsakanin shugaba Donald Trump na Amurka da shugaba Kim Jong-un na Koriya ta Arewar. Manyan ƙasashen Turai sun yi watsi da kiran shugaban Amurka Donald Trump na su haɗa kai da shi wajen yin watsi da yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma da Iran a shekara ta 2015. Bayan da ministocin harkokin wajen ƙasashen da ke cikin ƙungiyar tarayyar Turai suka kammala wani taron gaggawa a Brussels jiya Juma'a don tattaunawa kan taɓarɓarewar al'amari a gabar ta tsakiya, ministan harkokin waje na ƙungiyar ta EU Josep Borrell ya ce ƙasashen wannan ƙungiya mai membobi 28 za su ci gaba da yin ƙoƙarinsu wajen ceto wannan yarjejeniyar. Trump ya kira manyan ƙasashen Turai uku da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar, wato Birtaniya da Faransa da Jamus, waɗanda bisa al'ada duka ƙawayen Amurka ne, da su yi watsi da yarjejeniyar a wani jawabinsa na ranar Laraba. Da alamar dai harin jirgin saman da ya yi sanadin mutuwar kwamandan rundunar sojin Iran ta musamman Qad General Qasem Soleimani, wani bangare ne na wani babban shiri na karya lagon wannan runduna ta musamman ta sojin Iran. Jami'an gwamnatin Amurka sun tabbatar jiya Juma'a cewa a daidai lokacin da aka kashe Soleimani, an so kuma a kashe babban kwamandan rundunar sojin Iran ta musamman da ke wato na Qad da ke Yemen a wani harin kuma. Jami'an waɗanda suka yi bayani bisa sharaɗin sakai sunayensu sun ce harin da aka auna kan janar Abdul Reza Shalai bai yi nasara ba, to amma sun yi yin cikakken bayani game da wannan harin.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga rahoton namu. A wani yunkurin ƙara ƙarfafa matakan tsaro ta ruwa, rundunar sojojin ruwan Najeriya ta samu ƙarin jiragen ruwan yaƙi 56 don ci gaba da tunkarar ƙalubalen matsalolin tsaro da ta'addanci. Wakilin muryar Amurka Hassan Mainakaina ya aiko mana da ƙarin bayani.
Kakakin hedikwatar rundunar sojojin ruwan Najeriya, Navy Komodo Suleiman Dahun, ya tabbatar min cewar tuni waɗannan jiragen ruwan yaƙi 56 sun iso Najeriya.
An riga an shigo da jiragen ruwa guda 56 kwanan da za a kaddamar da su. Abin farin ciki shi ne a cikin waɗannan jiragen 56 nan akwai kamfanin Najeriya da take gina wajen guda 20 a ciki. So ga an samu cigaba kenan ko? Bisa directive ɗin shi shugaban ƙasa kan cewa mu dinga amfani da kamfanonin da suke Najeriya.
Idan muka lura jiragen nan guda 56 dukkansu jiragen ruwan yaƙi ne ko kuma akwai sauran na sufuri da kuma aikace-aikacen yau da kullum?
Definitely jiragen yaƙi ne wanda sai shiga cikin creeks ɗin Niger Delta da kuma wasu gurare dauke da makamai kwarai da gaske.
Komodo Dahun ya ce lallai yanzu kam za a ga aiki da cikawa daga mayakan ruwan Najeriya.
Ka san shi wannan aikin namu na wallafar da zaman lafiya a ruwan Najeriya yana bukatar cewa mu zama muna ko'ina, ya zama cewa duk wani lungu-lungu da ka sani cikin ruwan akwai mutanenmu. Saboda haka in aka karo wa'annan guda 56 definitely zai tabbatar da an karfafa tsaro a cikin ruwan tafkin ruwan Najeriya.
Aliko Yar-Rashid Harun da ke zaman wani kwararre kan sha'anin tsaro a Najeriya ya ce kalin waɗannan jiragen ruwan yaƙi guda 56 da rundunar sojin ruwan Najeriya ta samu zai taimaka nesu ba kusa ba wurin tabbatar da tsaro.
Yunkurin da wannan Najeriya Navy ko kuma sojojin ruwan Najeriya suka shigo da waɗannan jirage tun ba yanzu ba ake tsammanin wa'annan, amma yanzu tunda Allah ya sa waɗannan jiragen sun zo, to masha Allahu. In ka duba ai kwanakin ba an samu matsalolin a gaban tekun Najeriya biyin da wasu kasashe a game da masu satan mutane akan ruwa da kuma kashi da makamai da ake yi akan teku. Wannan jiragen zai taimaka ma Najeriya Navy, ba ma Najeriya Navy ba, West African Coast of Nigeria. Wato abin da ya hada da Gulf of Guinea da kuma makwabtanmu wanda suke Benin da Cote d'Ivoire da Ghana da sauransu. Insha Allah wannan abin zai taimaka da kawo ƙarshen duk wani barazanan ta'addanci da wasu abubuwa da mutane suke shigowa da shi ta ruwa.
Kana ga Najeriya tana fuskantar barazana ta cikin ruwa?
Yaki akwai abin da ake kira peace training time, kuma akwai abin da ake kira war operational time. Akwai kalubalen da ake samu a game da abubuwan da suke faruwa akan ruwa yanzu. In ka duba ai kwanakin ba akwai mutanen da aka sata wajen 62 ko 70 ne ma. In ka duba yanzu ta'addanci abubuwan da yake faruwa a kasashenmu na Afrika da kuma Sahel region, yawanci suna amfani da ruwa ne suna ɗauko makamai da wasu kasashe suna kawo Najeriya. Saboda me? Saboda yanzu in ka duba daƙile bodin da aka yi na Najeriya ya gurgunta duk wani shigo da makamai da ake gani wannan mutane 'yan ta'adda suna yi ta wasu boda. Saboda haka suna son su koma ta ruwa su rika shigowa da shi.
Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan mai na kaina. Masu sauraro, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan yana cewa karfe 3 na yamma da minti 42 ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurare, barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku El Hikaya daidaita kaya fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Rundunar 'yan sandan Najeriya ta bayyana daukar tsauraran matakan tsaro don kau da bara ga fitina biyo bayan kashe janar Suleimani na Iran da Amurka ta yi a Bagadaza. Tuni kakaki almajirai Zazzaki Ibrahim Musa ya fitar da sanarwar Allah wadai da kisan.
Gaskiya mun yi Allah wadai da wannan hari da aka kai, kuma mun jajantawa al'ummar Iran ma Iraki kan wannan babban rashi da aka yi.
Shi ma sakataren kungiyar Shi'a ta Rasulul Azam Salih Zaria ya nuna Iran ba kan wallasa ba ce.
Idan dama Amerika tana son yaki ne, to ta kalo yaki cewa Iran za ta yi dukkan kofofin yaki.
Kungiyar Adalci Serap ta buƙaci shugaba Buhari ya fito da bayanan dukiyar da ya mallaka ga jama'a.
Nigerians were notorious for cutting shortcuts, you know, in
shugaban da kansa ya zargi wasu jami'ai da ƙungiyojin bayyana dukiyarsu. Gwamna Zulums na Borno ya ciciki sojoji da karɓar na goro a hannun talakawa da basu da shaidar katin ɗan ƙasa da hakan ke ƙara azabtar da talakawa. Nasura da Malik Kaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To yanzu bari mu shiga zauren jawabai daga dattawa. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban ko su ne Rabaran Bulus Sabo daga Ikara, jihar Kaduna, da kuma Sheikh Ibrahim Muhammadu Guri, shugaban majalisar malaman Izala Shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja. Ga Rabaran Bulus Sabo.
Assalamu alaikum ya jama'ar Najeriya, musamman arewacin Najeriya. Mai magana Rabaran Kanambulus Bulus Sabo daga Ikara Dayasi. Muna kira ga 'yan uwa kan zaman lafiya da kwanciyar hankali tsakanin al'ummar Najeriya, musamman arewacinmu na Najeriya. Muna kira ga musulmi da kirista kamar yadda muka saba kiransu kullum, kuma muna godiya domin suna ji mu kare zaman lafiya da wamanne wanda zai taimake mu a rayuwa, ya kuma kawo sulhu, ya kawo cigaba, ya kawo ɗayantaka, ya kawo kuma arziki a ƙasarmu Najeriya. Kuma ina kira da shugaban ƙasa a sama matasa aiki, musulmi da kirista da 'yan majalisarka na sanatoci da na wakilai da na jihohi da majalisun jihohi da na tarayya, a yi ƙoƙari kowa isama wa matasa da ke yankin su gwargwadon hali aiki. Idan matashi yana da abin ba zai yi shiga rigima tsakaninsa da ɗan uwansa ko da wata kabila ko da wani addini ba. Idan matashi na da abin yi, ba zai yi shiga fitinar da za ta jawo tashin hankali a ƙasa ba. Idan matashi na da abin yi, zai fi yin maganar iyaye domin duk abin da ake nuna masa ya san asara, ya kuma san me ya samu, zai ji abin da ake gaya masa. Amma talauci yakan kawo masifa ga manya da yara. Ina roƙon masu mulkin ƙasarmu ku yi adalci, don Allah, Allah ya kira ku akan adalci. Ku masu mulki adalci ne a ranku. Sannan kuma ina ƙara kira ga jama'armu musulmi da kirista, don Allah, mu masu wa'azi muna roƙonku, Allah ya hana zagin hukuma, kada mu zagi hukuma, amma mu musu addu'a. Idan muka la'ance suka zama la'anannu, to karshen la'anar fa kanmu za ta faɗi. To ina amfanin wannan? Don haka ina kira a gare ku, ya ku jama'ar Najeriya, musamman arewacin jihar Kaduna, mu yi abin da Allah yake so. Allah ya ce ka tsaunaki dan uwanka kamar kanka. Wannan shine abin da a Taurat ta Annabi Isa ta faɗa. Qur'ani kuma ya ce abin da kake so ma kanka, ka so ma dan uwanka kamar da kake so ma kanka. To tunda yake da tattafan mu sun wannan magana, me zai sa mu ki faɗar Allah? Kin faɗar Allah a rayuwarmu, shin abin da Allah yake so ba zai ja mana nasara ba? Yin abin da Allah yake so shi zai ja mana nasara. Ni abin da Allah yake mu yi, ni biyayya da shugabanninmu, domin da ƙarshen ƙarshe su za su ba da lissafin ayyukanmu a gaban Allah. Allah ya magana nan a cikin littafi mai tsarki. Don haka ya jama'anmu, mu yi abin da Allah zai ji daɗi na rayuwa. Kuma muna kira ga har yanzu ga Fulani da manoma a yi zaman lafiya. Yanzu an gama noman damina, akwai na rani, masu tumatir da albasa da sauransu. Ku makiyaya, ku yi haƙuri, abin da aka ba ku in an gyara ku ci, in ba a gyara ba ku kewaye musu. Ka adana dabbobinka, kai ma mai gona ka adana naka. Sannan muna kira da shugaban ƙasa ya ƙara ƙaimi a kan yadda ake sace-sacen jama'a a birane da karkara, don Allah, don a samu zaman lafiya. Hanyar da ake bi ta a yi sulhu, muna ba da shawara a zauna a yi sulhu da juna don a kai ga wannan matsayi. Idan ɗan Fulani aka kore shanunsa, an zata yi cikin masifa, domin shi shanu ya saba da shi. Idan manomi aka cinye gonarsa, an saka ya cikin masifa, domin shi amfanin gona ya saba da shi. To a tare dukiyar kowa, manoma a tare dukiyarsu, Fulani a tare dukiyarsu, matasa a tare rayuwarsu, da ba su aiki yi a kuma taimaka musu. Wanda kuma ake ganin suna da hazaka da ƙwazo ta wajen ƙwarewa, ta wajen kimiyya da fasaha, a taimake su ta inganta shi, su ma su ɗebi waɗansu. Ina kira da shugabanninmu a yi wannan don a taimakawa ƙasa, ai wannan da ta makawa rayuwa. Ku ma kanku zai rage muku a tare ku ana yeye wani ne sai wani. A'a, idan matashi ya da irin waɗannan abubuwan, kun tarewa a ƙasa, kun kuma kawo zaman lafiya. Sarakunanmu, ku ka fi sanin kowa fiye da kowa, ku ma a yi da ku. Ku nemi sarakunanmu na gargajiya da masu ungwani da daga kai da hakimai a rika mitin da su, suna kawo shawara kuma sun bayar a karɓa a yi amfani da shita, domin su ne suke tare da jama'a. Sannan malamai na addini su yi tafi kowa sanin jama'a. Idan a masallaci ne na juma'a ko kuma a wani indi, neman ya fi ganin mutane da suka fito ko suna jin daɗi ko ba sa jin daɗi, haka fasu a cikin ikkilisiya ya fi kowa gani. Domin shi yau idan aka haihu zai sani, in ma ɓari aka yi dukanmu kowannenmu zai sani, da fasocinmu da limamai. Don haka su ma su rika zama masu ba da shawara, mu zama masu hutuba wanda za ta kawo ƙarfafawa don cigaban rayuwar Najeriya. Yadda za mu tafi tare, mu faɗi tare, mu tashi tare. Ina fata wannan gajeren jawabi da ne wa jama'armu kamar yadda muka saba ake kiranmu zai taimake mu ya kawo mana zaman lafiya. Ya shugaban ƙasa, ka ƙara ƙaimi da jama'a. Mun gode da mun aiki na noma da ka tsara boda, ana samun albarku. Ina roƙonka a ƙara wannan domin ya kawo manomanmu ci gaba. Na gode, na gode. Dan uwanku Rabran Kanan Bulus bin Sabu, unguwar da Asabe, ika da gashi.
Shi ma Sheikh Muhammad Ibrahim Duguri ya ce.
To jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Da farko dai, kamar yadda muka sani, wannan rayuwar tamu rayuwa ce wacce take da iyaka kuma take da lokaci. Sannan kuma duk abin da muka aikata a cikin rayuwar, ba za mu tashi kawai haka nan ba, kamar wanda ya ci kasuwa ba abinsa bashi kuma ba ya bin bashi. A'a, ita rayuwar duniya dole in ma kai nasara ne ko kuma kai akasin nasara, wato asara kenan, Allah ya sauke. daga cikin abubuwan da nake so in jawo hankulan masu sauraron mu kamar yadda aka saba shine yanzu mun tsinci kawunan mu a cikin wani irin yanayi wadda cutanya da mugayen abokan zama da kuma wato rashin nufin mu da alkhairi na nufin cewa mu ɗan Najeriya ko kuma mu ɗan Afirka gaba daya shi yasa waɗannan musibu ake ta kawo mana su wadda a tarihin mu da al'adun mu kyawawa da kuma addinan mu babu guda wanda ya amince da wannan balle kuma a ce a bayi magana akai ba daga cikin waɗannan matsaloli musamman na zamani shine abin da ya shafi shaye-shaye wadda shaye-shayen nan bai tsaya akan yara maza ba har ma a wasu gurare zaka iske mata wasu guraren ma har ma da matan aure sukan sha abubuwan da ke bugar da su su yi maye wadda kuma wannan abin ko da a ce naka iyali ko ƴaƴanka ko makwabta ko kuma dangi ba sa yi to baya abu ne wanda ya kamata jama'a su shiru ba aikin ba na hukuma ce ita kadai ba aiki na ne aikin ka ne aikin kowa ne a cikin mu domin al'ummar nan da muke zaune a cikin ta bamu da wata al'umma da ta fita sannan in ta rikice kuma ta lalace ko ta gurbace to babu shakka babu inda zamu je mu zauna lafiya mu kan mu duk da ba mu muke laifin ba daga cikin waɗannan abubuwa na laifi da ake aikatawa wanda kuma zai iya kawo wa wannan al'umma ta mu babban lalacewa shine lalacewan ƴaƴa mata musamman a bangaren shaye-shaye alal misali tana yiwa in ba ƴarka bace ba kanwarka bace ba iyalinka bace ba kuma wata danginka bace to amma dai a cikin al'ummar ka take raye zaka iske cewa in ta je ta yi shaye-shayen nan to duk wanda ya sha abin da ya bugu baya cikin hankalinsa kaga komai yana iya yi tana iya kwantawa tsirara ko ta faɗi tsirara ko kuma wani abu ya faru da ita wadda ba mamaki ka iske wasu daga cikin abubuwa waɗanda suke marasa kyau sun bayyana daga cikin waɗannan abubuwa da ake kyama shine ainihin fyaɗe ko kuma ainihin hanyar lalata duk za su iya faruwa daga wannan lokaci fa in ya faru shi ciki in ya tashi shiga ba ruwan shi da cewa zai shiga ne a ainihin mahaifar bugaggiya ko ƴar maye a'a zai shiga ne kawai abinsa to me kake zato ita wannan yarinyar da ta samu kanta cikin wannan yanayi na maye kuma ta samu ciki ba tare da ta san halin da take ciki ba kuma ta samu cikin nan to kaga ko da iyayenta masu hali ne bayan ta farfado ta gano tana da ciki aka nemi zubar da cikin nan ko a cire cikin nan daga gare ta imma ai hasarar ta kuma cikin ya ki fita ko kuma cikin dai ya zauna ita bata mutu ba kuma ba a cire cikin ba kuma Allah ya kaddara ma cewa wannan cikin sai an haife shi a zo a haifa abin da ke cikin cikin nan idan aka haifi abin da ke cikin cikin nan shi da aka haifa bai san ubansa ba bai san dangin ubansa ba bai kuma san ta yaya aka yi zo duniya ba amma ita uwar kuma bata isa gwada cewa waye mahaifinsa ba kuma Allah da ikonsa in ya kaddara zai rayu to gashi ta hanyar da aka same shi dan haka hanyoyin da za a bi a tarbiyantar da shi tana yawa ba hanyoyi ne masu kyau ba to amma Allah ya kaddara tunda zamanin siyasa ake a yawancin kasashen mu yanzu ya zo ya tsaya ya takarar siyasa in ya takarar siyasar nan ya samu wani matsayi a siyasa to kaga irin waɗannan da wuya a samu waɗanda za su faɗa musu magana su ji koda suna abin da ba daidai ba sa'an nan da wuya kaga tausayin bayin Allah ya tsirga a cikin zukatansu sa'an nan kuma da wuya kaga cewa manufarsu shine ciyar da al'umma gaba don me su kansu ba same su a kyakkyawar hanya ba babu abin da ya jawo mutane wannan illa shirin da suka yi suna ganin cewa ba aikinsu ba ne ba ƴaƴansu ba ne aiki ne na hukuma ko na sarakuna ko na malamai da makamantansu to kenan kaga hatta wanda shi ba kowa ba a ganinsa to shi ma dai in aka samu irin waɗannan shugabanni su ne shugabanninsa to wutar da ta koni uban wannan yaron da ba bai san baban nasa ba ko kuma kakan nasa da bai san shi ba babu shakka shi ma da ya sani ya yi shiru wutar ba za ta kasa kona shi ba ta haka rashin yin magana akan abin da ake gudanarwa na barna shi ma barna ne Allah ya tsare mu sannan in muka duba kuma har yanzu dangane da abin da ya shafi wato tashin-tashina da ke faruwa a kasashenmu musamman dangane da abin da ya shafi a tsakanin makiyaya da manoma to shi ma wani abu ne wanda yake asali dai ana zaune guda babu yadda za a ce manomi baya moran makiyayi ko kuma a ce makiyayi baya moran manomi an san su abokan juna ne wanda mun sani cewa ko da wata musiba ko matsala ce ta taso tsakaninsu to akan zo ne zuwa ga sarakunan Fulani ko kuma zuwa ga sarakunan ƙauyuka a zo a daidaita
Allah Ubangiji ka zama da mu lafiya a kasashen mu da kuma abokan zaman mu a duk inda muka tsinci kawunan mu.
Haka to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To madalla, yanzu kuma sai labaran wasanni amma a takaice.
Wasanni a takaice.
Umar kullun kafar Najeriya ta mai da martani akan sukan lamirin ta da ake yi dangane da rashin halartar jana'izar dan wasan Super Eagles na kasar Isaac Promise da ya mutu. Isaac ya rasu shekarun nan da ta shige a Amurka bayan fama da bugun zuciya, inda kuma aka yi jana'izar sa a kasar sa ta Najeriya a ranar Alhamis da ta gabata. Duk da yake jana'izar ta sami halartar yan wasa da dama na da na yanzu, to amma ba jami'in hukumar NFL ko daya da ya halarta. Lamarin da ya janyo kakkausar suka ga hukumar, musamman daga ƴan wasa waɗanda suka zargi hukumar da nuna halin rashin tausayi da kuma halin ko in kula ga ƴan wasa. To sai dai da take mai da martani akan lamarin, hukumar ta NFF ta bakin daraktan ta na watsa labarai Ademola Olajire ta musanta dukkan zarge-zargen. Olajire ya ce sabanin rahotannin da ake yadawa, hukumar ta NFF ta dukufa ne wajen taimakawa matar Isaac da kuma ƴaƴansa, inda ya ce kuma an sami sabanin ra'ayi tsakanin hukumar da iyalan marigayin wajen ɗauko gawarsa zuwa gida. A gobe Lahadi za a yi wa ɗan wasan gaba na ƙungiyar Barcelona Luis Suarez aikin tiyata a gwiwan ƙafarsa. Suarez ɗan ƙasar Uruguay ya sami rauni ne a gwiwan ƙafar tasa ta dama a wasan gasar Super Cup da Barcelona ta sha kashi a hannun Atletico Madrid da ci 3-2 a jiya Juma'a, duk da yake ya buga ɗaukacin wasan har aka kammala ta. Idan muka zagaya filayen wasan Ingila da aka fafata wasannin gasar Premier mako na 22 a yau, ƙungiyar Manchester United ta karbi bakuncin Norwich City ta kuma lallasa ta da ci 4 da nema. Chelsea ma ta karbi bakuncin Burnley ta kuma doke ta da ci 3 da nema. Everton ta yi galaba akan Brighton da ci 1 da nema, yayin da Leicester City ta sha kashi a cikin gidanta daga Southampton da ci 2 da 1. Tsohon zakaran dambin duniya Andy Ruiz bai koma a tsaye ba, tun sa'ad da ya sha kai a hannun Anthony Joshua ranar 7 ga watan Satumba a kasar Saudi Arabia, a cewar mai horar da shi Manny Robles. Kalawar ta Saudiya ce ta baiwa Joshua dan kasar Birtaniya damar sake karbo kambinsa na duniya. To sai dai Robles ya yi korafin cewa har yanzu Ruiz ya ki komawa a tsaye ko ma motsa jiki, inda har yayi barazanar raba gari da dandambin. Muddin ya ci gaba da halayyar da ta yi musabbabin shan kashin sakaro na biyu a tarihi. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
Madalla, kafin mu kammala shirin ga Ibrahim Ka Almasi Garba ya dawo da takaitattun labaran duniya.
A takaicen, kasar Iran ta amsa cewa rundunar sojinta ta tafka abinda ta kira wani mummunan kuskure na harbo jirgin saman kasar Ukraine samfurin jet a farkon wannan satin daura da birnin Tehran, wanda ya sanadin mutuwar dukkan mutane 176 da ke ciki. A halin da ake ciki kuma, rundunar juyin juya halin kasar Iran ta amsa cewa ita ce cikin kuskure ta harbo jirgin saman kasar Ukraine samfurin jet a farkon wannan satin. Kwamandan askarawan sama na rundunar shi ya tabbatar da haka. ‘Yan kasar Taiwan sun sake zaɓar shugabar kasar mai ci Tsai Ing-wen a yau ɗin nan Asabar, don ta ci gaba da turjiya ga daddiyar abokiyar wato gabar tsibirin na Taiwan wato China. To amma bayan da ta ci zaɓen da ƙuri'u sama da 57 cikin 100, Tsai ta yi alkawarin duba hanyoyin fara tattaunawa da mafusatan jami'an gwamnatin China. Kasar Koriya ta Arewa ta ce ba za ta koma teburin tattaunawar nukiliya ba har sai idan Amurka ta amince da wato bukatunta ba tare da gindaya wasu sharuɗa ba.
Masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sawa kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikin mu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, sai Hailu Haile da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu ta yau, Malama Zainab, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.